This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Alhamis, 4 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu matasa masu rajin bunƙasa demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar sun gargaɗi hukumomin mulkin soji kan buƙatar fara shirye-shiryen mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya.
CNSP sun kai alƙawarin cewa sun zo ne don saboda su mai da ƙasar Nijar biskan tahiyar demokrasiya wadda ya kamata.
A Najeriya, babban bankin duniya ya kaddamar da wani shiri na ba da rancen kuɗi da babu ruwa ga ƙungiyoyin manoma da wasu ƙananan masana'antu. Idan muka leƙa ƙasar Senegal kuma za mu ji hasashen masana kan makomar ƙasar bayan da sabon shugaban ƙasar Bassirou Diomaye Faye ya naɗa mai gida kuma aminista Ousmane Sonko a zaman prime minister na ƙasar. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Muna kuma nan tafi da karatu alƙur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin watan Ramadan. To amma fa kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare, da fatan an sha ruwa lafiya. A yau Alhamis ne shugaban Amurka Joe Biden yayi maraba da taron cikar kungiyar tsaro ta NATO shekaru 75 a daidai lokacin da kungiyar tsaron kawancin kasashen ke marabta sabuwar mamba a kungiyar kasar Sweden a karan farko a yayin babban taro irin wanda ta yi, inda ita ma kasar Ukraine ke cike da zakuwa ganin an gayyato ta shiga kungiyar a taron da ke tafi nan gaba a Washington. Cikin wata sanarwa, Biden ya yi maraba da karuwar sabbin mambobi cikin kungiyar Finland da Sweden. Ya ce dole ne mu zaɓi kare wannan cigaban kuma mu gina a kan shi. Biden ya ƙara da cewa wannan shi ne ƙawancen soji mafi girma a tarihin duniya, kuma hakan bai faru bisa kuskure ba, ba kuma wani abu ne da ba za a iya kauce mawa ba. Ya ce al'umma bayan al'umma, Amurka da ƙawayenta sun zaɓi zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tsayawa ga ƴanci da kuma shaƙe wuyan zalunci. Idan muka yi hakan, ya ce sanin cewa ƙarfinmu na dunƙule, duniya za ta kasance a cikin aminci. Somalia ta kori jakadan ƙasar Habasha daga birnin Mogadishu tare da ba da umarnin rufe ofisoshin jakadanci biyu, kowanne ɗaya a yankin Puntland da yankin da ya balle na Somaliland, sakamakon wata taƙaddama a kan yarjejeniyar da ta shafi tashar ruwa. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin Prime Minister Somalia a yau Alhamis ta ce katsalandan ɗin da gwamnatin Habasha, wato Ethiopian, ke yi baro-baro a cikin harkokin cikin gida na ƙasar ta Somalia ya keta mutuncin ɗayaucin ƙasar. Ɗaukar matakin da ya zo ne bayan kammala taron majalisar zartarwa da Prime Minister Hamza Bare ya jagoranta a Mogadishu. Cikin wata sanarwa kashi biyu mabambanta, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Somalia ta ce ta umarci jakadan na ƙasar Habasha, wato Ethiopian, Muktar Muhammad Ware, da ya tattara yanasa ya fice daga ƙasar cikin sa'o'i 72 da suka fara tun daga yau Alhamis. A yau Alhamis ɗin ne aka ƙara samun kiraye-kiraye kan cewa lalle ne Isra'ila ta ba da ba'asi a kan harin da ta kai ta sama a kan wani ayarin motoci a Gaza da ya kashe ma'aikatan agajin nan 7. A yau ne kuma ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna ta wayar tarho da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a karan farko tun bayan afkuwar lamarin. Mai magana da yawon ma'aikata cikin gidan Amurka Matthew Miller ya shaida manema labarai a jiya Laraba cewa Isra'ila na buƙatar ƙwararan hanyoyin kare ma'aikatan jin ƙai da farar hula. A yau Alhamis ɗin ƙungiyar agajin da aka sani da World Central Kitchen a Turanci ta ce ta buƙaci ƙasashen Australia, Birtaniya, Canada, Poland da Amurka da su gudanar da bincike mai zaman kansa akan harin na Isra'ila don gano ko an kai harin ne da gangan ko akasin haka da ta karya dokar ƙasa da ƙasa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Birtaniya ta yi kiran da a gaggauta kaddamar da binciken yi akan Isra'ila a game da harin da ta kai ta sama a ranar Litinin a Gaza kan wani ayarin motocin ma'aikatan agaji da ya sanadiyar mutuwar mutane 7 da suka hada da 'yan ƙasar Brazil su 3. To sai dai duk da haka Prime Minister Britannia Rishi Sunak ya yi fatali da kiraye-kiraye da ake yi na dakatar da shigar da makamai zuwa Isra'ila a daidai lokacin da duniya ke ƙara yin Allah wadai da nuna bacin rai akan harin da Isra'ila ta kai. A ranar Laraba ne aka dauko gawakin mutane 7 daga Gaza cikin wani jerin gwanon motocin daukar marasa lafiya inda suka ratsa ta birnin Rafah zuwa Masar. An dai mika gawakin mutane 7 din ga iyalansu da wani direba ba Falastine ga iyalansa a Gaza domin yi masa jana'iza. Harin na ranar Litinin din ya afka akan motoci da dama da kungiyar agajin ke amfani da su. Wani faifan bidiyo da ya rika yawo a bayan afkuwar lamarin ya nuna tambarin kungiyar agajin a barbishin motoci kusa da wani wawa keken rami da wani makami mai linzami da aka harba ya haifar. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Alhamis cewa Rasha ta kai mata wani hari da jirgi marasa matuƙi a cikin dare da ya kashe mutane aƙalla 4 ya kuma raunata wasu mutum 10 a birnin Kharkiv da ke gabashin ƙasar. Magajin garin na Kharkiv Igor Terekhov ya ce jiragen marasa matuƙi sun faɗa kan gidajen jama'a da dama. Shi ma gwamnan yankin na Kharkiv Oleg Sinikhov ya ce harin da Rasha ta kai ya kuma shafi biranen Luzova da Chivkovsk. A yau Alhamis din ne kuma ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta durkusar da wani harin jirage marasa matuƙi da Ukraine ta kaikaice yankuna 2 da ke yammacin ƙasar ta Rasha.
Wa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Wasu matasa masu rajin bunƙasa demokuraɗiyya da siyasar ci gaba a jamhuriyar Nijar sun buƙaci shugabannin mulkin soji da su gaggauta fara shirye-shiryen mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya kamar yadda suka yi alkawari a washegarin juyin mulkin da suka yi a ranar 26 ga watan Yulin bara. A cikin wata sanarwa da suka fitar, matasan sun ce haɗa kan 'yan ƙasa da samar da aikin yi ga matasa da daga cikin abubuwan da ya wajaba hukumomin su mai da hankali kansu domin daƙile matsalar tsaro da ke ƙara ta'azzara a ƙasar. Wakilinmu a Yamai Sule Mumuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
La'akari da yadda alamomi ke nuna jan ƙafa ko kuma rashin bullo da wani tsarin da zai bayar da damar fara tantauna hanyoyin mayar da Nijar ƙarƙashin gwamnatin demokuraɗiyya. Ya sa matasan makarantar Ecole Democratique et Politique tunatar da shugabannin majalisar CNSP alwashin da suka sha a washegarin juyin mulki 26 ga watan Yulin 2023. A cewar matasan, ci gaba mai dorewa a kowace ƙasa abu ne da ya danganta daga salon mulkin da ke la'akari da wasu sharuɗa. Abdulkadir Nahan Tsijori na daga cikin shika-shikai a ƙungiyar waɗannan matasa.
CNSP su sun kai alkawalin cewa sun zo ne don saboda su mai da ƙasar Nijar biskan ta yadda demokrasiya wadda ya kamata. Kenan mu a matsayinmu na 'yan demokrasiya waɗanda sun kai karatun ilimin demokrasiya ya kamata mu fito mu tunan musu da cewa ga abin da ya kawo su kuma ga abin da ya kamata su yi domin ƙasar Nijar ta kasance wadda sun kace cikin na wannan nasu doka. Ya kamata hukuma su tabbatar da mu 'yan Nijar duk da cewa muna cikin ikon soje sun yi alƙawarin Nijar za ta kasance ƙasa ta 'yancin ɗan adam, Nijar za ta kasance ƙasa ta demokrasiya.
Matsalolin tsaron da ke addabar ƙasa a sanadiyar taɓarɓarewar al'amura a ƙasashe makwabta wani abu ne da matasa masu da'awar bunƙasa demokuraɗiyya da siyasar ci gaban ƙasa suka ce sun yi amanna za a iya shayo kansa idan 'yan ƙasa suka kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, idan kuma aka haɗa da saka matasa cikin kyakkyawan yanayin rayuwa.
In babu haɗin kai, duka wata siyasa da za a iya kawowa ba za a iya a samu nasara wadda ake so. Rashin aiki yana cikin abu na farko wanda ke iya kawo tashin hankali a cikin ƙasa. Rashin ilimi yana cikin abu na biyu wanda zai iya kawo tashin hankali a cikin ƙasa. Ya kamata magabatanmu a wanga lokaci su ɗauki matakai wanda zai sa kowane ɗan Nijar ya samu aiki ya nemi alhakin shi cikin mutunci.
A ƙarshe matasan na Ecole Democratique et Politique sun yi kiran al'umma akan maganar son ƙasa kamar yadda Yahaya Malam ke bayani a kai.
Duk 'yan Nijar ba su da wata ƙasa sai ƙasar Nijar. Kenan babu wani zancen wanga ɗan waje kaza ne ɗan waje kaza ne. Kuma duk bori guda ne suke matsayi shine Nijar ce, ci gaban Nijar ne suke so. Ƙasa ta 'yan ƙasa ne, duk wanda ya zo ya nuna yana son ƙasa a yi aiki da shi don ƙasar ta samu ta ci gaba. Daɗin da zai samu na birni ya samu na ƙauye. ciwon da zai samu na birni ya samu na kauye shine a ci gaban kasar Niger.
Shugaban majalisar CNSP General Abdurrahman Tchani a jawabinsa na watan Agustan 2023 ya ayyana cewa shi da mukarrabansa ba su da niyyar dawoma akan karaga. Hasali ma yana fatan gudanar da al'amuran mulkin rikon kwariyar da ba zai fice shekaru uku ba. Haka kuma a sanarwar da suka fitar a ranar 16 ga watan Maris din da ya gabata, hukumomin mulkin sojan sun ƙara nanata wannan ikirari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. A Najeriya an kaddamar da wani shirin bada tallafin rancen kuɗi na bankin duniya ga ɗaruruwan ƙungiyoyin manoma da wasu ƙananan sana'o'i kamar na casar shinkafa da sauran kayayyakin noma a garuruwa da kuma ƙauyuka daban-daban da ke arewacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Tsarin bada rancen wanda ke ƙarƙashin shirin da bankin duniyar ya ɓullo da shi mai laƙabin AgriSeal domin tallafa manoma a karkarar kusa da yankin Sahel da nufin daƙile mummunan tasirin da sauyin yanayi ke yi ga tsarin noma da kiwo mahalli da kuma albarkatun ruwa na da nufin kawo sauyi mai ma'ana ga rayuwar mazauna karkara. Jihohi 19 na arewacin Najeriya da yankin birnin tarayya Abuja ne ke cin gajera wannan shiri na AgriSeal, amma shi wancan tsari na bada lamani ga manoma a tafarkin da babu ruwa a cikinsa an zaɓi jihohin Jigawa da Yobe ne domin ƙaddamar da shi a matsayin gwaji. A cewar Alhaji Shehu Muhammad, coordinator da ke kula da shirin AgriSeal a jihar Yobe.
Tallafin nan kuma kowace kungiya za a bata dala 25,000 sai aka ce a yi pilot, wato gwaji. A cikin gwajin sai muka yi sa'a, sai aka wari jihohi guda 8, a cikin 8 sun akwai Yobe da Jigawa. To sai aka ba mu kowane kuma sai kowace kuma sai aka bata kaci wata kaci mai guda 2. Yanzu haka nan duka mun je mun zauna da lakar gaman chairman su, mun zauna da hakiman su, mun zauna da kungiyoyin su, mun zazzaga duk wani abin da ka kai hata mun tantance wani irin ayyukan za a yi, mun tantance mutane nawa za su ci.
Dr. Nura Ibrahim Kazaure da ke zaman kwamishinan kula da muhalli da lamuran sauyin yanayi na jihar Jigawa ya ce gwamnatin jihar na ɗaukar wannan shiri na bankin duniya da mahimmancin gaske.
Gwamnatin Jigawa ta yi fice har lamba aka ba mu a shekarar ta wuce, mu kaɗai ne jiha a faɗin Najeriya da muka ba da guri na gogar guri naira biliyan ɗaya. Counterpart funding. To daga nan kuma za mu duba magana za mu sake sakawa.
Ƙauyen Gamsarka na yankin karamar hukumar Auyo da Dabi a karamar hukumar Ringim, masu ɗumbin manoman rani da na damuna dukkaninsu a jihar Jigawa su ne za a fara aiwatar da wannan shiri da su. Kuma Malam Hamis Muhammad Dabi da ke jagoranta ɗaya daga cikin ƙungiyoyin na cewa
farko an kira mu training, an yi mana business plan ɗin nan gama shi ne tsari ne da ake yi wanda za ka yi noma don kasuwanci don kuma ka samu riba. Business plan ɗin nan tun daga kan abin da za ka shuka har ya zuwa girbinsa har ya zuwa an tantance.
Kuma mata da ke aikin noma da sauran sana'o'in sarrafa kayan amfanin gona na cikin wannan tsari.
Sunana Hajiya Jumma Dabi, na muna da wannan kungiya ta AgriSeal saboda muna noma da gabar mu, kuma yanzu ta kawo mana taimako za ta yi mana.
Cini dai bankin duniya ya keɓe kimanin dala miliyan 700 a ƙarƙashin wannan shiri na AgriSeal zuwa tsawon shekaru 7 masu zuwa wanda aka fara aiwatar da shi bara haɗin gwiwa da gwamnatocin jihohin Arewa 19 da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
To gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To kamar yadda aka ji, sabon shugaban kasar Senegal Bassirou Diomaye Faye ya nada mai gida kuma aminsa Ousmane Sonko a matsayin prime minister kasar, lamarin da ya zo wa wasu a bazata. Duk da yake dai an yi tasashen irin rawar da ake sa ran Sonko din zai taka a sabuwar gwamnatin da ya shige gaba wajen kafata. Azantawarsa da Grace Alheri Abdu mai fashin baki kan lamuran siyasar nahiyar Afrika Dr. Ousmane Bougaji ya yi bayanin makomar siyasar kasar ta Senegal da wannan sabuwar gwamnati tare kuma da irin darasi da ya kamata sauran kasashe su koya a zaben na Senegal, musamman Najeriya da matasa suka dade suna korafi da fafutukar a basu mulki.
To aikin farko wannan dokar ba a tsaya aka yi tunanin ta ba da kyau. An dauka wai doka ce ta shekaru shi yasa matasa ba sa samun takarawa a siyasa. Yanzu wannan abin da ya faru ƙasar Senegal yana nuni ga cewa ba maganar doka ba ce ba. Ai, su can ba su da wata doka wadda za ka ce wai ta yi musu wani da bai bai, a'a, magana ce ta matasan Senegal, ba su da kwaɗayi, ba su da tsoro. Wannan shi ne matasanmu na Najeriya, kwaɗayi sun fi son su zama yaran 'yan siyasa, saboda a ba su kuɗi masu sauƙi, ba su son wahala, ba su son a kai su prisoner ko a yi musu wani akan aƙidarsu, ba kai mafi yawan su ma ba su da aƙida. Waɗanda suke da aikin kansu ba yaran ba ne ba, masu ilimin tsoro suke ji, duk da cewa ko in siyasar nan ta yi kyau su za su ji daɗinta, in ba ta yi ba su za su sha wuya. Sun kasa kullum so suke a ba su kuɗi, ko ta yi ka kira su sai ka ba su kuɗin mota, sai ka ba su kaza, sai ka ba su kaza. To har yaushe, yau duk wanda zai maka wannan, mafi yawan mutane za su yi maka wannan, suna da tasu ajandar, suna tasu buƙatar. Cewa ku ku zama yaransu, ku riƙa tafiya ana ba ku kuɗi, kuna zuwa kuna tare 'yan jarida, kuna zagin wancan, kuna zagin wannan, kuna faɗan maganganu da ba naku bane ba, komi babu. Duk an kawo haka ne saboda matasan da su suka fi kowa shan wahalar wannan, sun kasa gane cewa wannan tsoron da wannan kwaɗayin duk shi ya durmiye da su a cikin wannan halin, suka kasa imma waɗannan azzalumai da suke lalata musu ƙasa, suke lalata musu a nan gabansu.
To bari mu koma kan wannan harkokin siyasa na ƙasar Senegal ɗin. Akwai waɗanda suke bayyana cewan sabon shugaban ƙasar nan ba lallai zai yi gaban kanshi a shugabancin ƙasar ba, zai rika samun umarni ne ko kuma a siyasance shi Usman Sonko shi ne zai zama shugaban ƙasa.
To ai babbancin su fa ba yawa. Kitana tare suka tashi, tare suka yi jam'iyyar nan, abokai ne na kun da kun. Usman Sonko shi ya gaba, amma aikin ga shi ba su shiru, don ki san da yadda suka shaku daga cikin 'ya'yansa na miji da kowanne ya sa musu na Usman Sonko. Don ki san haɗa suke, kamar ka ce gida ɗaya suka tashi, gida ɗaya suke. Saboda haka abokai ne na kun da kun, kowane ne cikinsu ya samu, ba wanda zai yi ba tare da wancan ba. Shi Usman Sonko ya fi shi kamar gogewa a shigar siyasar, saboda shi ya je majalisa har sau biyu ne ko sau uku, ba na iya tunawa yanzu, amma dai na san fiye da sau ɗaya. Saboda haka yana da gogewar da bayan za a yi gwamnati ba tare da shi ba.
Dokta Usman Bugaji kenan, mai fashin baki kan lamuran siyasa. To kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da sake kasancewa da wani shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli a yau zai yi bayani akan carbon credit, matakan yaki da wutar daji a Nijar, da kuma bayanan masana akan kula da tsirrai musamman ma a wannan lokaci na zafi. Sunana Aisha Mu'azu. Madalla, a yunkurin tabbatar da rage tasirin sinadarin carbon a cikin muhalli, kasancewar yana daga cikin jerin sinadaran da ke gurɓata muhalli, an bijiro da wasu dabaru da za su taimaka ta yadda za a iya samun muriyar wannan sinadari a wani ɓangaren, kuma a daidaita adadin sinadarin da su halewa kamfanoni ko ƙasashe su fitar, kamar yadda Dr. Ibrahim Kabir, shugaban hukumar kula da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, ya yi bayani a game da abin da ake nufi da carbon credit.
Shekarun baya a zama daban-daban, kasashen da suka ci gaba saboda koke-koken da suke samu daga masu nazari, wato researchers, da kuma abubuwan da suke bayyana da ake alakantar da su da canjin yanayi, suka dauki miƙati, suka yi himma wajen ganin cewa an fito da wasu hanyoyi ko tsare-tsare wanda ka iya sawa a rage watsa wannan gurbatacciyar sinadari na carbon a cikin muhalli. A nan ne aka samu maganar su carbon credit, wanda shi a tarihi mafi kusa kusa an fara magana akan shi carbon credit ne a wani zama da aka yi da ake kira Kyoto Protocol, wadda kusan kasashen da suka haɓaka wajen manya-manyan masana'antu da sauran kasashe da suka samu halatta gabaki daya watan Disamba na shekara ta 1997 kenan, suka haɗu suka rantaba hannu akan hanya mafi sauki da za a rage watsa wannan sinadari na carbon wanda yake gurɓata muhalli. To wannan ne, daga nan ne kalmar ta fara watsuwa, ta shiga bakin manazarta, ta shiga bakin yan jarida, kuma har ta gangaro ta watsa duniya gabaki daya. Na biyu, shi carbon market kaman yadda sunan yake din, wuri ne da ake sayar da ita wannan gurbatacciyar iska ko gurbatacciyar sinadari, wanda shi wannan carbon credit din da aka fara magana akai, wanda tsari ne na da ake dubawa na tsakanin ƙasa da ƙasa ko kamfani da kamfani a samu wata yarjejeniya. An ba da tsare-tsare shi wannan zama da aka yi na Kyoto Protocol, cewa ƙasa kaza misali da ta ci gaba wajen hidimar masana'antu, ga adadin abin da za ta iya bari ya fita muhalli a cikin ayyukanta da take, ko kasuwancinta da take, ko wani abu na kaman production kenan za a ce na abin da take sarrafawa. To wata ƙasa za ki ga an ba ta wani adadi, misali ƙasashe guda biyu wadda koda kuwa tattalin arzikinsu ta wajen yawan masana'antu ya zama daidai koda ya bambanta, to sai aka samu cewa kasashe guda biyun nan an yadda cewa kowace misali wannan za ta fitar da ton 1,000 na carbon na sinadari da za ta iya sakewa daga cikin harkokinta na sarrafa abubuwan da take sarrafawa. To ita ma wannan sai aka ce gashi an bata wani adadi. To wannan adadin da aka bata din kaman lasisi ne na cewa an yadda ga adadin carbon din da za ta bayar, to shine ake kira carbon credit.
A wani bangaren kuma, daraktan gandun daji a jihar Damagaram Kanar Almajiri ya ce gwamnati ta ɗau matakin kan da garki wajen shawo kan matsalar wutar daji, kamar yadda masu fafutuka suke jaddada mahimmancin gudunmawar gwamnati wajen yaƙi da matsalolin sauyin yanayi.
Insha Allah, daga nan za mu samu mu fara yaƙi da wutar daji nan, kamar yadda nace muku ita wutar daji da kyahi yayi magani. To duk shekara dai, saboda muna da wakilai a cikin jihohi da ake wannan wutar daji, inda ake yin ta dina na damar na magaran sayin ɗauka arewa ce da in ka ɗauki department ɗin Balbeji da department ɗin Tanut da na da magaran ta Kaya da Gure da Tasker, to cikin waɗannan department ne ake samu. To da shi ne ake yin wutar daji cikin da daga arewa tun da ya wutar daji da inda da ciyawa ne. To duka da shekara ma da mata kurkariya, muna da wakilanmu da a can suke ba mu bayani yanda shekara ta kasance, ina adda ciyawa, ina abba ciyawa, duka mun wannan labarurka suna nan suna aiko mana su, kuma sai in ci muku su labarurkan mun same su, mun samu da jiya wuraren da adda ciyawa inda za a zo wa a yi wannan rigya kai. Kuma akwai hannu masu shi ne, kenan gwamnati kuɗin ta aiko yanzu na farawa ne fa, ta aiko kuɗin kilomita 372. Mun samu hannu masu hannu da shuni, su ma sun zaka shiga gubernar, su ma ha'ailan sai wata ONG da aka ce ma Al-Sadra, to ita FAO ne za ta bada kudin, amma ONG ne ta za ta yi, ita ma za ta yi kilomita 250. Mun samu wannan sabon proje, shi ma yana nan deja har ya ƙara komi ana shirin abu a ONG su yi kudin shi, ko abinda za a yi kilomita 200 a cikin wannan jihar kenan. Dai ajibalci a cikin wannan jiha yanzu abu da mun ka samu ga hannu mun ka tabbatar da shi wajen kilomita 2,700 da shaudin nan mun samu, kuma mun san akwai wasu suna nan sun ambata za su zuwa, amma ba za mu faɗe su kudin sun kaje sun ka zo muke ga hannu shine mun ka ba kudin nan. Su an yi magana da su har ma fara za a yi, kamar na gwamnati kudin ne ce muku suna nan fara za a yi, su ma kudin ga sun zo da sun ce da an yi lance farawa za a yi, kenan akwai su kamar perhaps su ma suna nan, to su faɗa mana ba za su yi. To kun ji yanzu ga yadda muke shirye-shiryen da muke yi, kamar wanda ke mu ita wutar daji riga-kafi ne ya yi magani. To kamar alar 2022 abinda mun ka samu wutar daji 21, kuma eka abinda ta toye eka 48,688 da yankai. To kun ga yan hankali sawa ciyawan nan da ta toye wajen ton 1,000 ne suka toye. To kaga nake kuma in dabbobi ba sar ciyawa kenan akwai matsala. Ita annoban nan ta wutar daji in ta zaka ba ga ciyawa ta tsaya ba.
Shi kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri ya yi bayani ne akan matakan da suka kamata manoma su ɗauka don tabbatar da cin moriyar tsirrai, musamman a wannan lokaci da ƙasashen yankin Sahel suke ciki da yanayin zafi.
To a gaskiya a bana irin wannan zahi wanda ya shigo daga gaugawa ba irin lokacin da aka san shi ba ya kawo irin yanda ake gani cikin kasar Niger tatuwan mangoro suna zubabiyan su kuma duka wannan saboda zahin wannan ne wanda yake shigowa kuma abin da zan yi kira shine cewa ya kamata dai ya zamanto cewa a samu a ci amfanin wannan mangororka da ake sawa ga zamanto cewa an kula yanda za a rage wannan zubewar mangoro na harko a rage yawan amfani da taki a wannan lokacin tunda wa'ansu ba su sani ba lokacin da mangoro ya fara yaɗuwa sai ga a lokacin nan kuma za a kawo a dinki ma taki ko takin zamani ko taki na gargajiya a wannan lokacin saboda zahinan da ake ciki ya kamata a rage yawan baruwa ma shi ma a rage tunda in ana baruwan nan ruwan nan yana janyewa ne ya kawo kuma ya bukata shi yawa ga itatuwan nan.
Mai sauraro ala tilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin a yau amma zuwa makon gobe idan mai kowa ne kuma ya ba mu iko za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Dr. Ibrahim Kabir Kanar almajiri da Farfesa Abubakar Mamman Manzuru da kuma dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Tamar Abari da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin ta Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu take cewa mu haɗu a wani sabon shirin.
Madalla yanzu kuma bari mu saurari karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin wannan wata na Ramadan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Zulfa'u Habib Madrasatu Abubakar Sadiq Suratul Fatih. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice.
A yau Alhamis ne shugaban Amurka Joe Biden yayi maraba da taron cikar kungiyar tsaro ta NATO shekaru 75 a daidai lokacin da kungiyar tsaron kawancin kasashen ke marabta sabuwar mamba a kungiyar kasar Sweden a karan farko a yayin babban taro irin wanda ta yi. Somalia ta kori jakadan kasar Habasha daga birnin Mogadishu tare da bada umarnin rufe ofisoshin jakadanci biyu kowanne daya a yankin Puntland da yankin da ya balle na Somaliland sakamakon wata takaddama akan yarjejeniyar da ta shafi tashar ruwa. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin Prime Minister Somalia a yau Alhamis ta ce katsalandan din da gwamnatin Habasha wato Ethiopia ke yi baro-baro a cikin harkokin cikin gida na kasar ta Somalia ya keta mutuncin yaucin kasar. A yau Alhamis din ne aka ƙara samun kiraye-kiraye kan cewa lalle ne Isra'ila ta bada ba'asi akan harin da ta kai ta sama akan wani ayarin motoci a Gaza da ya kashe ma'aikatan agajin nan 7. A yau ne kuma ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna ta wayar tarho da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a karan farko tun bayan afkuwar lamarin.
To ma saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu sallama, muna mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwa da abokan arziki bisa rasuwar Hajiya Amina Gana Layi ƴan Goro a Malumfashi a jihar Katsina, wadda Allah ya warasu a ranar Litinin bayan ta fama da rashin lafiya. Allah ya ji kanta da rahama, amin summa amin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Letters Gresham da ta shirya ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Nick, ni Murtala Faruk san yana ke muku fata alkhairi, ma assalamu.